إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjidud Da'wati wal Irshad inda muke gudanar da karatun littafin mu na Umdatul Ahkam a kowace rana ta Juma'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai sannan kuma ya ba mu iko aiki da abinda muke karantawa idan ba manta ba muna a cikin sabon kitab shine kitabul qisas kitabu al qisas wannan shine kitab kin da muka fara a satin da ya wuce kafin mu ci gaba daga inda muka dakata akwai tambayoyi guda biyu wannan tambayoyin gaba ɗaya sun hitono daga mata kuma ya ance tambayar mata baya wuce abubuwa guda uku imma akan miji ko akan kishiya ko kuma akan uwar miji ko jai to wannan tambayoyin kuma haka suke mai tambaya ta harku ta hanyar WhatsApp ne na haddace tambayar take cewa yar uwarta ce yayyarta ce suka samu matsala ita da mijinta sai yace ta kwashe kayanta ta bar mishi gida ta tattara kaya ta bar gida bayan an yi kwana biyu sai ta komo dan ta yi da kwashe kayanta a lokacin da ta zo sai makwabcinta ta ce mata ai bayan tahiyarki mijinki ya rubuta takarda ya ba diyarki sai ta kira yarinyar ta tambayta ta ce ya akai babanki ya baki takarda ta ce eh lokacin da kuke tattara kayanku baba ya rubuta takarda ya bani ya ce in je in baku da hannuna ni kuma na ji bana iya baku wannan takardar shine na tsatsage takardar kun ban gaya muku ba to shine tace yanzu ita tambayar ta shine shin wai wannan sakin yayi ko bai yi ba kasancewar an rubuta takardar bata ganta ba kuma tsatsage ta shin tsatsage takardar yana nuna sakin shi ma ya tsatsage babu shi ko kuma kaka wannan shine tambayar mun gane ko jayyid amsa anan ina ganin duk wani wanda yake farko-farkon ɗalibi zai iya ba da wannan amsar domin ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun manzo Allah yake cewa akwai abubuwa guda uku wanda idan aka yi su da gaske sun zama da gaske idan aka yi su da wasa kuma sun zama da gaske su ba sa tahiyya a banza daga cikinsu sai manzo Allah ya zano da at-talaq shine saki kenan shi saki da an gaye sa shikenan ya tahi kuma yana da kyau mu san da cewa yana ɗaya daga cikin ka'idar saki ba dole bane sai mace ta sani kun ba dole bane sai mace ta yarda sannan saki zai abu kenan yanzu idan ka ce ma mace matarka na sake ka tace ban yarda ba to ƙarya take sai ta yarda mun gane ko kun ba dole bane idan ka sake ta sai tana da labari kana iya ka saki matarka ba ta da labari mun gane ko wannan ma a wannan zamanin malumai suna sunnanta wannan kasancewar idan ka saki mace a wannan zamanin ba sa tsayawa su yi mi ba sa tsayawa su kare iddar su abinda kuma yake sunna ne idan ka saki mace ta zamana a gidanka ta kare idda da ka sake ta sai ta ce mi za ta yi da kai mi za ta tsaya ta yi a gidanka ba za ta zamana ba ta yi idda to irin wannan shine sai malumai suka huddo da wannan dubar ta idan ka saki mace kana iya bata sani ba misali sai ka samu wani abokin ka ce wane ka zamanto shaida na saki matata abinda yasa yanzu bazan faɗa mata ba dan saboda ina so har ta zamana ta yi sunna ta yi idda ya kasance saki na sunna mun gane ko wannan shine kenan wannan yana ɗaya daga cikin abinda yake nuna wannan ka'idar da malaman fiqh suke cewa man la yu'tabaru ridahu fala yu'tabaru ilmu duk wanda ba dole bane sai ya yadda za a yi abu to ba dole bane sai ya sani barin bada misali a wannan ka'idar mutum ne aka kama shi aka kai shi a gidan kaso aka kuble dalilin bashi da ake biyarsa yanzu kai sai ka ji labari sai ka zo ka biya bashin mun gane ko aka sako shi to tambaya anan shine har dole ne kamin ka biya mishi bashin sai ka nemi izinin shi ko ba dole bane ba dole bane mun gane ko kana iya ka biya bashin ba tare da ya sani ba a huddo shi to haka ita ma mace idan ka sake ta bata sani ba babu laihi tunda dama ita nan kwankwantan ta shine an sake ta bata mi ba bata sani ba ko kuma ga takarda an kikkece ta to wannan shine kina a takaice wannan sakin ya afku muna fatan Allah madaukakin sarki ya hada kawunan su ya sa wannan sakin miji ya hasa shi wannan shine kenan tambaya ta biyu ita kuma nace muku har yanzu mata ne ko wata mace ce ta turo da tambaya akan cewa ta kasance mijinta duk lokacin da ta dauko kudi suna samun matsala mun gane ko domin duk wata akwai kudin da take dauka to duk in ta dauko suna samun matsala matsalar da suke samu shine a duk lokacin da ya san ta dauko kudin nan to abun da ya dace yayi mata baya yi mata sai dai ita ta yi dan saboda yana ganin tana da kudi to abu ne kuma wanda dole sai an yi ba yanda ta iya ita kuma dole sai ta yi tace ita tambayar ta anan har ya halatta idan za ta je dokar kudin ta ki ga ya mishi dan saboda kada ya mata wannan abun kada ya hana mata abun da ya kamata ya bata shine tambayar an gane tambayar ko to akwai labari a cikin amsa na farko dai yana da kyau mu san da cewa dukkanin abin da yake dole ne akan miji ya ma matarsa komi arzikin mace ba dole bane ta yi makanta shi misali komi arzikin mace ba dole bane ta ciyar da diyanta wanda ita ta aihwa ma tukar akwai uban su komi arzikinta idan bata ciyar da su ba Allah ba zai tambayeta ba sai dai a ce bata kyauta ba mun gane ko to kenan dan haka dole ne namiji yayi kokari ya aiwatar da abin da yake akan sa na haƙin matarsa yana ɗaya daga cikin babban haƙin shi ne mi shine tiyar da ita da tufasar da ita Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa li yunfiq bu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah duk wanda yake da yalwa ya tiyar da daidai yalwarsa wanda kuma Allah ya tawaye masa arzikin ya tiyar da daidai abin da Allah ya basa la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha Allah madaukakin sarki baya cilasta mai rai sai abin da ya bata kenan nan Allah madaukakin sarki umunni ne yayi ku ciyar da matayanku wannan ya zo ne akan me yake da suna akan ciyar da mace idan ta aihu to amma malaman suke cewa idan ya kasance an ce ka ciyar da mace bayan ka rabu da ita dan saboda tana da da kenan min babi aula a ce ka ciyar da ita lokacin da take a karkashin ka mun gane ko kenan wannan dole ne maza su san da wannan kenan idan ka tawaye mata haƙin ta ko da ko a ce tana da arziki to ka san da cewa Allah zai tambaye ka akan wannan haƙin da ka tawaye mata to mu zo ita akan amsar ta da harko abinda ta fadi a idan za a bata amsa za a tambaye ta ya ne yanayin mijin yake shin mijin mutun ne mai hali ko kuma mutun ne wanda baya da hali idan ya kasance mutun ne wanda baya da hali to mu abinda za mu mata nasiha ne za mu yi mata mu ce mata shi tsoron Allah madaukakin sarki ta tuna mai yiwa Allah madaukakin sarki yana bata wannan arzikin ne dalilin mijinta talaka ne so da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana azurta wasu dan saboda wasu da suke a karkashin su mun gane ko shine kenan tana iwa ita Allah yana bata arzikin ne dan saboda mi dan saboda ta toshe wata kafa da mijinta baya iyawa kenan idan ya kasance marar hali ne tayi hakuri tayi abin da yake mi yake kasawa a wajen yi to amma kuma idan ya kasance mai hali ne wancan marar hali ko idan ya kasance mai hali ne dubara ne yake mata wayo ne yake mata to a wannan lokacin ita ma sai ta yi wayo ita ma sai ta yi dubara mun gane ko akwai kaida a wajen malaman fiqh suke cewa kullu hilatin tuhaqqiqu haqqan fajaizun duk dubarar da mutun zai yi dan saboda dubaran nan ya tabbatar da gaskiya to wannan dubarar ta halatta me ya anan gaskiyar haramun ne wani ya amsan maka kudi ba tare da yardar ka ba mun gane ko kenan ya halatta kai dubara dan saboda kada amshi ma wannan kudin me nake nufi anan shine kenan ya halatta lokacin da za ta huta ta nemi izinin shi amma ba sai ta ga ya mishi ba ina za ta amma dai dole ne idan za ta sai ta mi sai ta nemi izinin sa din baya hita mace baya halatta mace ta huta ba ta nemi izinin mijinta ba kenan ita ma sai ta yi dubara ba za ta ce ba me yake da suna baban wani zan huta in je dokar kudi a'a ce mishi baban wani ina so in huta mun gane ko yace ina za ki ce kai dai baban wani ka bari dai ina dai so in huta wani wuri ne wanda yake mu muhimmanci mai yawa ma ba zai tambayeta wannan ba to ta dai dubara babu lahi idan tayi wannan dubarar domin tayi ne dan ta tabbatar da gaskiya mun gane ko wannan shine kenan a takaice inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna idan ba amanta ba muka ce har yanzu muna a cikin kitabu al-qisas ayo za mu tashi hadisin hadisin Anas ko jayyid hadisin Anas wanda bu su ga wurin ba sai su tambayi wanda suka sani su nuna musu an Anas ibn Malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik yardar Allah ta kara tabbata a gare sa anna jariyatan wujida ra'suha mardudan baina hajaraini lallai wata baiwa an samu kanta a rududdige ma'ana an tattake sa a tsakanin duwatsu guda biyu faqila sai aka ce man fa'ala hadha biki wani ne ya aiwatar miki da haka fulanun wane ne hatta dhukira yahudiyun har sai da aka ambaci sunan wani ba yahude fa auma at bi ra'siha sai ta yi ishara da kanta ta yi nuni da kanta fa ukhidha al-yahudiyyu sai aka kama wannan ba yahude fa atarafa sai ya tabbatar da cewa eh haka ne shi ya tattake mata kai fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa yayi umurni an yuradda ra'suhu baina hajaraini akan shi ma a tattake kansa tsakanin duwatsu guda biyu wali muslimin wan nasa'i amma a riwayar ta imam muslim da nisa'i an Anas daga Anas anna yahudiyan lalle wani ba yahude qatala jariyatan ya kashe wata baiwa ala awdahin dalilin wasu an guntayen azurha shine awdah ay qit'atun min alfidda fa aqadahu biha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yayi masa daidai da abun da yayi mun gane ko ma'ana shi ma aka tattake masa kai shine aqad alqawat ma'ana shine kisasi wannan hadisin Anas bin Malik ne ya rawaito sai yake cewa a Madina an samu wata baiwa a kwance tana dokar rai kanta an tattake sa tsakanin duwatsu guda biyu da wasu suka zo suka isko ta daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce mata wayai miki haka ba ta iya magana tunda an tattake mata kai mun gane ko Allah dai ma ya kaddara ne sai an zo an isko ta haka sai suka gaya mata sunayen mutane wanda ake iya tsammanin su suka mata wannan a ce wane ne Barack Obama ne George Bush ne mun gane ko me yake da suna da abin da ya kama da haka ana zano sunayen ko da aka kai daidai ga wanda ya mata aikin sai ta yi haka mun gane ko sai ta me yake da suna ran ta ya dauke ma'ana sai ta rasu to a wannan lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni da aje a kamo wannan ba yahudan da aka kamo ba yahudan aka tambaye sa haka ne kai kai ma wannan matar kaza ya tabbatar yace eh ni nayi mata haka nan a lokacin da ya tabbatar da haka nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni da ayi masa kisasi me kisasi shine kai abun da aka yi maka ayi maka abun da kai mun gane ko kenan yanda ya kashe ta shi ma mi shi ma haka za a mi shi ma haka za a kashe shi mun gane ko jayyid to abun tambaya anan lokacin da aka kirawo sa aka tambaye sa ya tabbatar misali da a ce ya ce a ƙarya ne ba shi yayi ba ya za a yi wa zai ga mun ya za a yi aka kirawo sa aka tambaye sa kai kai mata kaza yace a ba shi bane ya za a yi a wannan lokacin a jazakumullahu khairan kinan rantsuwa za a yi mun gane ko wannan dama ita ce ka'idar albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara kamar yadda muka gani a wancan hadisin ko kai kace an maka kaza aikin ka shine ka kawo dalili idan ka kasa kawo dalili ko kuma dalilin da ka kawo bai tabbatarwa sai shi kuma wanda kake karan sai a ce mi yayi rantsuwa kun gani ko da ba yahudi ne za a sa mi za a sa yayi rantsuwa ba za a ce ba ai ana tsoron rantsuwar su ba ta aiki a za su yi rantsuwa kenan wannan shine wannan hadisin yana karantar da mu dai daga cikin nau'ukan kisa ne domin kisa kala uku ne kamar yadda maluman fiqh suka raba su. Akwai qatlul amd, sai qatlu shibhu al-amdi, sannan qatlu al-khata'i. Mun gane ko? Kisa na harko shine qatlul amdi, kisan ganganci, kisan gilla, in ji Hausawa, da gangan kai niyya ka kashe mutum. Mun gane ko? To wannan wani iri ne, irin shine ko? Jayyid, sauran mu bar su, idan muka zo gaba sai mu yi bayanin su. Kenan wannan shine nau'i na harko. To ya ne hukuncin meke da suna kisan gilla yake? Hukuncin kisan gilla baya wuce ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu, imma arama, abinda kai ai maka a kashe ka kai ma, ko kuma mi, ko kuma wanda ka kashe ma mutunan su nemi mi su nemi a bada diyya. Wannan shine hukuncin. An gane ko? Wannan shine kenan insha Allah. A sai hadisi na gaba, malai yake cewa an abi huraira radiyallahu anhu qala, daga abi huraira yardar Allah ta kara tabbata a gare sa, yace lamma fataha Allah ala rasulillahi makkata, a lokacin da Allah yayi budin makka akan manzon Allah, qatalat huzailun rajulan min bani lay, qabilar huzail sun kashe wani mutum daga cikin qabilar lays, biqatilin kana lahum fil jahiliya, dan dokar hansar wani da aka kashe musu a lokacin jahiliya. An gane da kyau? Mun san a lokacin jahiliya larabawa suna mi, suna yawan kisan kansu. Shi yasa yana ɗaya daga cikin dalilin sabkar fadin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha, har zuwa karshe. Yana ɗaya daga cikin ta'addancin da larabawa suke a wannan lokacin, idan aka kashe musu mutum guda, to su kuma za su ce sai sun kashe mutum 100 dalilin wannan mutumin da aka kashe musu. Ya danganta daga darajar kowace kabila. Idan darajar wannan kabila kaza, to idan aka kashe musu mutum guda, to cikin wannan kabilar sai sun kashe mutum 100 misali. Idan aka kashe musu bawa, sai su ce tuba, su ba bawa za su kashe ba, da za su kashe. Mun gane ko? To haka ake. Shi yasa ba a zaman lahiya a kowane lokaci. Kuma yana ɗaya daga cikin abin da Laraba suka sha da shine dokar hansa. Suke cewa daga cikin canfin su, suke cewa idan aka kashe mutum ba a yi masa meke, ba a dokar masa fansa ba, baya kwanci a kabari, zai zama hotalwa ya zo a cikin mutane, a cikin dangin nasa yana mi, yana kukan su zo su suje su ɗebe su dokar mishi hansa. Idan ba dokar mishi hansa baya mi, baya kwantawa, haka suke cewa. Mun gane ko? Ni dai wannan hotalwar ban san da gaske bane ko ba da gaske bane. Tun lokacin muna yara tsohi suna ba mu labarin wannan. Idan aka turbude mutum aka sako mi a cikin kabari, mutum yana zama hotalwa ya zo. An taɓa ba mu labarin mata kakanmu, aka ce ta mutu, sai ta zama hotalwa ta zo da dare, sai ta ce wa a ɗauko mata kaza, a ɗauko mata kaza. Mun gane ko? To duk ban san tabbata bane ko ba tabbata bane. To wannan shine kenan. Kenan lokacin da suka yi wannan, kuma sun yi wannan ne bayan sun musulunta, sun zamanto musulmai, kenan jahiliyar tasu ta motso. Fa qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala, a lokacin da suka yi wannan aika aika bayan sun musulunta, sai manzon Allah ya tashi sai ya ce inna Allah azza wa jalla, lallai Allah mabuwayi madaukaki, qad habasa an makkata al-fila, ya kare ma makka giwaye da suka zo rushe ta, wa sallata alaiha rasulahu sallallahu alaihi wa sallam wal mu'minin, kuma ya dora akan ta manzonsa da kuma mumunai, wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli, kuma ita bata taba halitta ba ga wani mutum yayi kisa a cikin takamina, wala tahillu li ahadin ba'di, kuma ba za ta taba halitta ga wani ba bayana, wa innama uhillat li sa'atan min naharin, kuma ko ni ma da nayi kisa a yanzu a ciki, an halatta mini ne wani lokaci na ini, wa innaha sa'ati hadhihi, wannan kuma shine lokacin da nake a ciki a yanzu, lokacin da nayi wannan budin makka, haramun, dan haka daga yau ta koma haramun kamar yanda take, la yu'dadu shajaruha, ba a cire itanyarta, wala yuhtala khalaha, sannan kuma ba a katsiye me ake ce mata a khalaha, shine ciyawarta kenan, la yu'dadu shajaruha, ba a sare itanyarta, wala yuhtala khalaha, sannan ba a cire ciyawarta, wala yu'dadu shawkuha, sannan kuma ba a katse kayarta, wala tultaqatu saqitatuha, sannan kuma ba a tsintuwar yadduwarta, illa limunshidin, sai wanda zai shela, idan ba shela zaka yi ba haramun ne kai tsintuwa a makka, waman qutila lahu qatilun, duk wanda aka kashe masa wani fa huwa bi khairin nazaraini, to yana da zabi guda biyu, imma an yaqtula, imma ya nemi ayi kisasi, shine ma'anar imma an yaqtula, ba wai ana nihin yaje shi ya kashe da kansa bai dauki honsa, a imma ya nemi ayi masa kisasi a kashe wanda ya kashe sa, ya kashe masa dan uwa, wa imma an yufda, ko kuma ya nemi da abada honsa, ma'ana abada honsa dan uwansa kina abada diya. Fa qama rajulun min ahli al-Yaman, sai wani mutum daga cikin mutanen Yaman ya tashi, yuqalu lahu Abu Sha, ana ce masa Abu Sha, wannan shine alkunyar sa kenan, baban akuya, mun gane ko, wannan shine ma'anan Abu Sha. Fa qala, sai yace, ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, uktubu li, ku rubuta mini, mun gane ko, wannan suna ne mai kyau, duk wanda ya samu da daga cikin ku yayi kokari ya sa wannan sunan Abu Sha, baban dan akuya, mun gane ko. To anan yana da kyau in fadakar da mu cewa shi wajen sa suna ha, ana dibi abubuwa guda biyu ne. Abu na farko, ana dibin ma'anan sunar, sunan yana da ma'ana ko bai da ma'ana. To idan baya da ma'ana, to sai a dibi abu na biyu, waye ke da sunan, mai sunan mai daraja ne ko mara daraja ne. To mu diba anan, sunan yana da ma'ana ko bai da ma'ana? Baya da ma'ana, baban nan akuya ko, kun san ba ma'ana. Jayyid, to mai sunan yana da daraja ko bai da daraja? Kololuwa ma, tun da sahabi ne nawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kenan kamar yadda kake sa baban Musa, to yana da kyau ka sa baban da akuya, Abu Huraira, mun gane ko, wannan shine kenan. Balle a Hausa ne ba a san ma'anan Abu Sha ba, in ba dan makaranta ba ai san ma'anan Abu Sha. Jayyid, kedan in ka sa babu lahi akan wannan. Jayyid, na san wasu suna kyamar wannan sunan ko. Faqala, kenan wani mutum da ake cewa Abu Sha, sai ya tashi, faqala, sai yace, ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, uktubu li, ku rubuta mini, ma'ana ku rubuta mini wannan bayanin da manzon Allah yayi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah yace, uktubu li Abi Sha, ku rubuta ma Abu Sha. Thumma qama al-Abbas, sannan sai Abbas ya tashi, faqala, sai yace, ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, illa al-idkhir, sai dai idkhir, ma'ana ya manzon Allah, daga cikin abin da ka zano banda idkhir, mun gane ko, idkhir ita kuma sunan wata make, sunan wata ciyawa ce da take yado a ƙasa. Yace, fa inna naj'aluhu fi buyutina, domin muna sanya ta a cikin gidajenmu, wa quburina, da kuma kaburburranmu. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah yace, illa al-idkhir, sai dai al-idkhir. Wannan idkhir kin sun kasance suna amfani da ita a wajen gina, idan suka yi gina wajen ruhi, ana zuba ta a sama, mun gane ko, kawar misalin a wajenmu ana sa mi a lokacin da idan ana ruhi, ana sa misalin zana ko, ai kun ga zana ita ma ciyawa ce kina, ana sa zana a sama, to su ma haka suna sa wannan ciyawar a wajen kabari, kuma suna sa ta marmakin tabar ma da muka saba sawa, marmakin kaba da muka saba sawa, sai su sa a sama, sai ya kasance shine za a sawa, sannan a sa ƙasa, mun gane ko. To shine Abbas yace, ya manzon Allah, daga cikin abubuwan da kace kada a sare banda wannan iskar kin, domin muna amfani da ita, mun gane ko. Wannan hadisin mun taba bayanin sa a cikin Kitabul Hajji, mun yi bayani mai fadi akan sa, kenan ina ganin ba ma da bukatar a yanzu sai mun ƙara fada da bayanin wannan. A takaice dai, abin da yasa aka kawo me yake da suna wannan hadisin, dan a nuna muna har yanzu dai hukuncin wanda aka kashe ma dan uwansa, shine yana da zabi, imma ya nemi ayi masa kisasi a kashe wanda ya kashe masa dan uwa, ko kuma ya nemi da abada diya, mun gane ko. Wannan shine kenan zabin da musulunci ya ba wanda aka yi ma kisa. Amma muka ce wannan hukuncin ya shahi menene? Ya shahi kisan gilla ko kisan ganganci, shine qatlu al-amd, shine qatlu al-amdi. Aha, sai mu zo a hadisi na gaba. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, an karbo daga Umar dan Khattab yadda Allah ta kara tabbata a gare sa, annahu istashara an-nasa fi imlasi al-mar'a, ya nemi shawarar mutane dangane da barin mace. Bari shine ma'ana mace mai ciki ta zubda cikinta, ko kuma a samu wani dalilin sa cikinta ya zube, kenan dangane da macen da ta yi bari ko kuma aka zubda mata cikinta. Faqala al-Mughira ibn Shu'ba, sai Mughira dan Shu'ba yace, shahidtu annabiyya sallallahu alaihi wa sallam, na halarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qada fihi bi ghurratin, yayi hukunci a cikin sa da meke da suna bi ghurratin, da hara abdin tabawa aw amatin ko baiwa mace, yayi hukunci da cewa za a bada horar bawa, horin bawa ko horar baiwa. فقال سيما وزن الله يتي لتأتين بمن يشهد معك. فقال سيما عمر يتي لتأتين بمن يشهد معك تبس سيكازو دوان بزي شيدا تاردكي. فشهد معه محمد بن مسلم سي شيدا تاردشي محمد بن مسلم. سيما لكتوا إملاس المرأة أبن دعيك تما إملاس المرأة أن تلقي جنينها ميتا شيني متي تزبد جنجرينتا أمتي ma'ana ta zubda ciki, ciki ya huto a mace. A wannan hadisin Umar dan Khattab ne radiyallahu anhu a lokacin khalifancin sa ne. To ya kasance a duk lokacin da aka samu wani sabon abu wanda ba a same sa ba a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi malamai suke ce ma al-mustajiddat. Mun gane ko, kamar sabin hukumce, sabin abubuwa wanda manzo Allah bai yi bayanin su ba, wanda karara manzo Allah bai yi bayanin su. To a duk lokacin da aka samu sabon irin wannan abubuwan, sai Umar ya tattara sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi shawara. Mun gane ko, idan suka yi shawara sai a tsaida hukuncin da ya kamata amma wannan abun wanda ba a samu irin sa ba a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine sai aka samu meke da suna wani abu da ya faru, wata mata an zubda mata ciki, ma'ana ta yi hada ita da wani ko wata, cikin ta ya zube sai gudan ya zubda mata ciki. To shine da aka kawo ƙara wurin Umar, sai ya tattara sahabbai ana shawara. To kamin a fara shawarar ko da aka fara maganar, sai ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa Mughira bin Shu'ba ya ɗaga hannu yace ni na halarci a gabana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukuncin irin wannan. Me hukuncin da yayi? Shine yace za a bada baiwa tsadadda, hukum bawa tsadadde. Anan da aka ce horar baiwa ko horin bawa, ba ana nuhin sai horin ba, ana nuhin tsadadden bawa. Mun gane ko, kenan wannan shine hukunci. Idan mai ke da suna wajen karambani, matarka tai hada da makwabciyarta, wajen hada ta zubda ma matar makwabcinka ciki, to kaji hukuncin abin da yake a kanka. Mun gane ko, za a yi mi, za a yantar da bawa. Mun gane ko, jayyid. A wannan lokacin akwai bawa, babu bawa. Malamai sun kaddara da cewa yana daidai da raƙumi guda biyar. Mun gane ko, raƙumi guda biyar. Mai da aka ce raƙumi guda biyar, raƙumma masu jin kansu. To kenan, in baka da raƙumma kuma sai aje dada mai ke da suna, sai aje mai ake suna agades, a tambayo ya ne firikin raƙumma suke. Raƙumi guda biyar nawa kuɗin su za su yi? To ko nawa za su yi matarka ta jawo maka sai ka biya su? Mun gane ko, wannan shine hukuncin. To haka akai da Mughira ya gaya ma Umar wannan, sai Umar, yana ɗaya daga cikin ɗabi'ar Umar, idan aka ce masa manzon Allah ya ce kaza, to wanda ya bada labarin bai yarda da shi, sai ya kawo masa wani shaida. Mun gane ko, ku ji hudud da sahabin manzon Allah ne ya gaya masa hadisin, amma ya ce akwai wanda zai maka shaida, akwai wanda yake goyon bayan abin da ka faɗi. Sai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa Muhammad ibn Maslama ya tashi yace eh haka ne, ni ma a gabana an yi wannan. Sai Umar ya zartar da wannan hukuncin. To yanzu tambaya anan, lokacin da aka samu wanda ya gayi hadisin cewa ga yanda manzon Allah ya hukuncin, wannan abun da ya faru har yanzu yana a matsayin sabon abu ko baya matsayin sabon abu? Al-mustajiddat. Mun san an gane tambayar ba. Muka ce abun da ake cewa mustajiddat shine a samu wani abu ya abu ko wanda ba a san hukuncin shi ba a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun gane ko? To wannan abin da aka yi a lokacin Umar, yana ɗaukar hukuncin wannan ko bai ɗaukar hukuncinsa? Bai ɗauka. Don me? Don saboda an samu mi? An samu nasi, an samu hadisi. Kenan da an samu hadisi akan abu, to shi kenan, babu wani zancen a yi shawara. Dama shawara ana yin ta ne a cikin abin da babu aya, babu hadisi akansa. Sai malamai su haɗu su tattauna, to wannan ya kamata mu ɓullo masa. Mun gane ko? To wannan shi ne. Ko shi za su tattaunawa ne ta hanyar mi? Ta hanyar qara'in, ma'ana wasu dalilai wanda suke iya su yi kama da wannan abun. To kenan wannan sai ya kasance a wannan lokacin babu shawara, shi kenan tun daga hadisin manzon Allah akan shi za a yi. An gane da kyau ko? Wannan shi ne kenan. Kenan hukuncin dai zubda ciki na mace ta hanyar fada ko abin da ya kama da haka shine yantar da bawa ko baiwa idan babu raƙumi guda biyar idan babu raƙumi guda biyar za a bada qiyas ta kudin daidai raƙumi guda biyar sai an abi hurairah radiyallahu anhu qala wannan dai har yanzu yana nan muna girma na musulunci ta yanda komi musulunci ya bashi haƙin sa mun gane ko ina ɗaya daga cikin meke da suna adalci na musulunci duk abin da ka kashe sai an hudo masa da haƙin sa komi rishin darajar sa mun gane ko hatta kyasun ga na banza ka zo ka iske bus cuce ka bus maka komi ba ka zuba musu wuta ko kuma ka zuba musu ruwa to sai mi sai an huda musu haƙin su mun gane ko duk kyashe guda raƙumi 100 ko ba haka bane a kuna yi kuskure jayyid wannan asali babu wani hukunci amma dai hukuncin yana a wajen Allah zaka samu laihi za a rubuta maka zunubi kamar yadda muka gani a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun dawo daga yaƙi na ghazwatu dhatur riqa na taba gaya muku wannan labarin da suka zo suna gyara ma manzon Allah wurin zama inda zai zamna ya huta to karkashin ittanyar sai suka isko gidan tururuwa sai suka kone gidan tururuwa da suka kone gidan ta manzon Allah ya zo isko sai ran shi ya bace wa ya aikata wannan daga cikin manzon Allah ya zanu hadisai daga cikin su yake cewa innahu la yu'adhibu bin nari illa rabbun nar babu wanda ya halatta yayi azaba da wuta sai ubangijin wuta shi yasa kaga a musulunci babu inda aka ce ai ma mutum hukunci da wuta mun gane ko sai idan da ya kashe da wuta to a wannan lokacin shi ma za a kashe shi da wuta don me yake da suna wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum wannan shine kenan to kenan daga cikin kuma hayyan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai dabbobi guda biyar kashe su haramun ne daga cikin su manzo Allah ya zano da annamla ita ce mi ita ce tururuwa idan ka kashe ta kana da laihi wannan shi dai ne kenan insha Allah hadisi na gaba shi ma hayyan yana da alaka da wannan malai yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abi hurairah da Allah ta kara tabbata a gare shi yace iqtatalat imra'atani min hudhayl mata ya guda biyu daga cikin kabilar hudhayl sun yi hada shine iqtatalat mun gane ko ba wai sun yi kashin ba sun yi kisan juna ba a sun yi hada mun gane ko jayyid faramat ihdahuma al-ukhra bi hajarin sai dai taje hi dai da dutsi fa qatalatha sai ta kashe ta wa ma fi batniha da abun da yake a cikin cikinta subhanallah fa qtasamu ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qada an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya hukunci anna diyata janiniha akan cewa diyar jinjirin nan na ciki ghurratu abdun aw walida za a bayar da baiwa hara ko kuma bawa hara wa qada bidaini wa qada bidiyati almar'a ala aqilatiha sai ya hukumta diyar ita kuma matar da ta mutu ya hukumta ta akan danginta shine aqilatiha mun gane ko danginta su za su cikaro su hada su biya wannan diyar wa warathaha waladaha wa man ma'ahum sai ya gadeta danta ko diyanta da wanda suke tare da shi ma'ana wannan diyar da aka kawo ta matar sai aka raba ta ga magadanta ga magadan wannan matar da ta mutu kenan za a yi gadon dukiyar fa qama hamal ibn an-nabigha al-hudhali sai hamal bin nabigha al-hudhali ya tashi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan hamal fa qala sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah kaifa akhramu man la shariba wala akala mun gane ko takaka za a bada diyar wanda bai sha ba kuma bai ci ba wala nataka kuma sannan bai yi magana ba wala stahalla kuma bai shibira ba abinda ake cewa al-istihlal shine shibira wanda yaro yake yi idan aka aihe sa da ihun nan da yake kun san yaro da an aihe sa farkon abinda yake idan ya zo duniya shine me shine ihu ko wannan shine kenan sai can ba a rasa ba a samu yaro ya zo ba da ihu ba amma a ɗabi'ance dai mafi yawancin yara in sun zo farkon abinda suke menene shine ihu me hikimar wannan ihu shine suna ihun sun zo a cikin me a cikin bala'i wasu malamai kuma suke cewa ihun da suke shine lokacin da za su zo shedan yana zungura su a cibiyar su a cikin su to wannan shine jin ciwon da suke shine wannan ihun da suke yi mun gane ko wannan shine kenan shi yasa wannan baitin wanda nake yawan tunawa da shi kuma nake tuna ma jama'a shi fadin ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa waladatka ummuka yabna adam bakiya wan nasu hawlaka yadhakuna surura, ya kai dan adam ma'aifiyarka ta aiheka a lokacin da ka zo kana kuka sai ce fa'mal li nafsika an takuna idha bakaw fi yawmi mautika dahikan masrura, kai aikin da zai sa a lokacin da kai ka zo mutuwa ka je kana dariya ka bar su kuma suna mi suna kuka. Da aka aiheka ka zo kana kuka mutane kewaye da kai suna mi suna dariya, to kai kuma lokacin da zaka mutuwa ka je kana dariya su kuma suna mi suna kuka. Ashe yana da kyau a ce zakuwarka duniya da komawarka su bambanta, kada a ce ka zo kana kuka kuma ka koma kana kuka, wannan ita ce asara. A'a, ka zo kana kuka ka koma kana dariya. Dariyar mi kake? Dariyar zaka koma ka hadu da Allah masoyinka, Allah madaukakin sarki. Mun gane ko? Wannan shine Allah ya bamu ikon aiwatar da wannan. To shine sai me yake da suna Haml bin Nabiga yake cewa takaka za a bada diyar wanda me yake da suna bai sha ba, bai ci ba, bai yi magana ba, kuma sannan bai yi kukan aihuwa ba, ma'ana bai shibra ba. Fa mithlu dhalika yutallu, ai irin wannan kyale sa ake, irin wannan yahe sa ake yi, tunda ba a da tabbacin zai zo da rai. Mun gane ko? Kun ga wannan shine tambayar da wannan sahabin yayi. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah yace innama huwa min ikhwanil kuhani, ai shi wannan yana daga cikin ƴan uwan bokaye. Min ajli saj'ihi alladhi saj'a, dalilin saj'akin da yayi. Me ake ce ma saja? A ilimin balaga abinda ake ce ma saja shine mutun yayi magana a ƙarshen kowace jumla, a ƙarshen kowace phrase ta kare da harafi guda. Idan muka lura anan yace kaifa aghramu man la shariba wala akala wala nataqa wala istahalla mithlu dhalika yutall. Kaifa aghramu man la shariba wala akal, nan ne jumla ta farko. Wala nataqa wala istahalla ta biyu. Fa mithlu dhalika yutall ta uku. Kun gani a ƙarshe da me ake karewa? Da lamun. To wannan shi ake cewa as-saja'u. Wanda suke yawan yin wannan su ne wanda suka kware a wajen magana. Mun gane ko? To shine anan da lokacin da ya faɗi wannan maganar, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa inkari. Bari dai mu haro daga harkon hadisin. Ya ne abin ya faru? Kishiyoyi ne guda biyu wanda suke a ƙarƙashin miji guda suka yi faɗa. Mun gane ko? Kamar yanda me yake da suna ya zo a cikin Taysirul Allam, bayanin da hadisin abin da ya faru. Kenan kishiya da kishiya ne suka yi faɗa. Suna a cikin wadan sai kishiyar guda ta ɗauko dutsi ɗan ƙarami, ba babba ba. Mun gane ko? Ta ɗauko dutsi ta jehwa mata. Tana jehwa mata wannan dutsin kuma sai ta yi me? Sai ta faɗi ta mutu. Mun gane ko? To shine lokacin da ta mutu aka kawo ƙara a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya hukunci. Sai ya ce diyar wannan matar za a bada raƙumi guda 100 kamar yadda aka saba. Ita kuma jinjirinta, tunda tana ɗauke da ciki, wannan yaron na ciki shi kuma diyar shi ne za a mi, kamar yadda muka gani a can, za a ƴantar da bawa ko baiwa, za a bayar da bawa ko baiwa, ko kuma raƙumi guda nawa? Guda 5. To lokacin da manzon Allah ya wannan hukuncin ne, shine ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah da ake ce ma Hamal. Mun gane ko? Sai ya ce ya manzon Allah, ina ganin a wannan hukuncin kamar akwai an ɗan tsananta. Mun gane ko? Idan ma mun sabaka ma abin da shi sahabin yake nihi. Ya manzon Allah, ai shi wannan jinjirin bai kamata a ce an yi baya diyarsa ba, domin ba a da tabbacin ma za a aihe sa, domin bai yi magana ba, bai ci ba, bai sha ba. Kenan ya za a ba su hukuncin mutum har a ce shi ma sai an biya diyarsa? Mun gane ko? Sai karin magana. To dalilin wannan karin maganar dai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai dan uwan bokaye ne. Dan me yasa manzo Allah ya ce masa kai dan uwan bokaye ne? Manzo Allah ya masa ne ta dalilin mikarin maganar da yayi, ma'ana sai da ya tsara maganar sannan ya fade ta. Kuma tsara maganar da yayi ya fade ta ne da ilimi, dalili inkarin mi, inkarin hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kinan laihi guda biyu na cilas ta kansa akan yayi magana dole mai kyau, da kuma mi da kasancewar yayi inkarin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan sahabin daga baya ba shi zai sa ba mu kyamaci wannan sahabin, domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su Allah ya ba da shaida akan cewa ya gafarta musu. Kuma aqidar ahlus sunna shine sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kuskure kamar yanda mi, kamar yanda kowa yake kuskure, domin kullu bani adama khata'u, ko eh adam gaba ɗayan su suna kuskure. to wannan kuskure ne kuma daga baya ya tuba Allah ya gafarta masa kenan ba shi zai sai ya saka ce ba inna ahida bazan sa masa hamal ba da me ina kokarin in ce muku ga wani sabon suna babu shi a cikin Hausawa in ka samu daga sami shi hamal mun gane ko sai dai idan ka zo karanta mishi wannan hadisin sai ka mishi bayani ka ce a wannan yayi kuskure ne kamar yanda ni ma ina yin kuskure mun gane ko kada da ya ce baba ka sami ni sunan sahabin da yake maidawa manzo Allah magana mun gane ko to wannan shine kenan kenan lokacin da aka yi wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maida masa da wannan maganar wannan sahabin yayi nadamar maganar sai ya tuba wannan hadisin me yake bayani yana bayani ne akan nau'i na biyu na kisa a farko mun gani akan cewa kisa nau'i uku ne ko muka gani qatlul amdi ko kisan gilla kisan ganganci sannan qatlu shibhul amdi kisa mai kama da ganganci shine shibhul amdi to wannan yana bayani ne akan sa shi ya irin wannan kisa yake shine ka bigi mutum ba da niyyar ka kashe sa ba mun gane ko ba da niyyar ka kashe sa ba amma kuma dalilin wannan sayyami sai ya mutu an gane da kyau wannan shine mai kama da ganganci ko kuma ka jefa ma mutum wani abu wanda a asali wannan abun baya kisa amma kuma sai ayi dai ya kashe wannan to shi ma ana ce mishi kisa mai kama da ganganci to shi hukuncin sa shine ba a yin me ba a yin kisasi domin ba da ganganye ba ko kama da gangan ne dai to irin wannan ana mi ana ba da diya ne da kuma azumi da wannan mutunan sai mun gane ko azumi na wata nawa wata biyu ko shire da juna wannan shine kenan kenan shi irin wannan kisa ana tsanantawa akan sa dan saboda kada mutane su yi wasa a irin wannan shi yasa manzo Allah ya hana mu hatta dan karamin dutse da ake halbi da shu da kafshu manzo Allah ya hana mutun ya rika wasa da shi mun gane ko wannan shine kenan yanzu a takaice dai abinda wannan hadisi ke karantar da mu shine yana karantar da mu hukunci na mi hukunci na kisa wanda aka yi ba da gangan ba amma yana kama da mi yana kama da ganganci to nau'i na uku na kisa shine ake cewa qatlul khata'i kisa na kuskure to shi kisa na kuskure ya yake shi kisa na kuskure zaka yi ne ba da niyyar ma da mutunan kake ba kuma sannan ba da niyyar ka ji masa ba kuma ba da niyyar ka kashe sa ba mun gane ko bari in ba misali kana cikin harauta ne da dare me yake da suna kaga wani abu ya wulga sai ka ja mashi kana ja ka saki kana saki sai ka ji an ce wayo wayo kai da tunda aka ce wayo wayo kai na mi aka yi kenan ka kashewa ka san ba dai zaki ke wayo wayo kai na ba ko ba barewa tace haka dan ba kenan mi ka samu mutun ko to a wannan lokacin shi ake cewa qatlu al khata'i kuskure ne ba mutum ma Kano fa ba kuma sannan ba Kano fa bane dan ka kashe mutum mun gane ko to shi wannan shine kisa na mi na kuskure an gane bambancin shi da wancan shi bambancin shi na wancan ka so dama ka samu mutuna amma ba da niyyar mi ba ba da niyyar ka kashe shi ba shi kuma wanga aha ba ma mutunan ka tahi ba ka tahi kashewa mun gane ko wannan shine kenan aha kenan shi kuma hukuncin sa dai ne da wancan shi ma za a enter da mi za a bayar da raƙumi guda nawa guda 100 ko kuma kima ta wannan raƙumin guda 100 kenan shi ma dai diya ake badawa ma'ana dai shi rayuwar mutum mumuni idan ta zuba ba ta tahiya banza dole sai an samu wani abu ya biyo baya hadisi na gaba an Imran ibn Husayn radiyallahu anhuma an karbo daga Imran dan Husayn yardar Allah ta kara tabbata a gaizu shi da ma'aifinsa anna rajulan 'adda yada rajulin lalle wani mutum ya cije hannun wani mutum to kaji fa naza'a yadahu min fihi sai ya zare hannunsa daga bakinsa fa waqa'at thaniyatahu sai me yake da suna haƙuran sa na gaba suka zube shine taniya haƙura na gaba sai haƙuran sa na gaba suka zube fa ihtasamu ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka kai ƙara wajen manzon Allah fa qala sai yace ya'addu ahadukum akhahu dayanku zai cije dan uwansa kama ya'addul fahlu kamar yanda me yake da suna bijimin raƙumi yake cizo idhab ji la diyata laka babu diya a gare ka mun gane ko a cikin abinda ake cewa alfahal da larabci a asali laraba idan suka ce alfahal suna nuhin kai tsaye raƙumi namiji mun gane ko amma a gaba dai a ma'ana idan aka ce alfahal ana nuhin namijin kowace dabba kenan me yake da suna me ake ce mishi bunsuru ana ce mishi alfahal, haka kuma rago shi ma ana ce mishi alfahal. Mun gane ko? Amma a kai tsaye da sun ce su suna nuhin me? Suna nuhin me ake ce mishi raƙumi na miji. Kenan wannan a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane guda biyu ne suka yi hada. Mun gane ko? A cikin hadan sai gudan ya jawo hannun gudan ya cije. Mun gane ko? Da ya jawo ya cije shi kuma sai ya mi? Sai ya jago ya jaye hannunsa. Yana jaye hannunsa da ƙarfi, yana hizge hannunsa, sai ya biya masa da mi? Sai ya biya masa da hakora. Mun gane ko? Wannan shine kenan. Wajen bidar wajen me yake su neman kiba ammi? A an tonora ba ko? Wannan shine kenan. Sai hakora suka zube. To shi wanda hakora suka zube mai sai kai kara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da yake kara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah yayi hushi. Yace ya za ku yi hada da junanku? Ya har zai kai dan uwanku dayanku ya cije dan uwansa kamar yanda raƙumi yake cizo? Mun gane ko? Domin raƙumi yana cizo idan ta kai masa, kamar jaki shi ma yana cizo ko? Ko halbi ne kawai yake? Yawa, shi ma yana cizo. Saniya dai ce ina ji bata cizo ko? Ita sai dai tunni. To wannan shine kenan. To shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada ya cije baka da diyya. Mun gane ko? Me wannan hadisin yake karantar da mu? Wannan hadisin yana karantar da mu wata ka'ida a wajen me yake da suna maluman fiqhu da suke cewa man atlafa shay'an liyudfi'a dararahu anhu lam yadmanhu. Man atlafa shay'an liyudfi'a dararahu anhu lam yadmanhu. Duk wanda ya lalata wani abu dan saboda ya me yake da suna ya kare kansa daga cutarwarsa, to ba zai biya sa ba. Masa an gane wannan ba? Bil misali yattadihu al maqal. Misali, saniyar mutane ce ta yi cikinka tana so ta tunne ka. Mun gane ko? Tana so ta tunne ka, kai kuma kana rike da katon kulki. Ta yi cikinka sai ka ɗauki kulki ka kwada mata akan kai. Mun gane ko? Kawai wannan saniyar sai ta faɗi ta mutu. Wannan saniyar za ka biya ko ba za ka biya ba? Za ka biya ko ba za ka biya ba? Ba za ka biya ba. Dan me yasa? Dan saboda ka kashe ta ne wajen kai mi? Ka kare kanka. Mun gane ko? Kawar misali ne, barawo ne ya duro maka a gida. Da ya duro maka a gida, sai yana so ya zaro yuka ya biyo ka da ita. Kai kuma kana juyawa baya sai aka yi daidai ga takobi. Kana zarowa sai kami, sai ka soka mishi yukan ya mutu. To amma hana akwai sarƙaƙiya ha? Ka'idar karin me yake suna har kare kai ma akwai ka'ida. Bari mu yi bayanin wannan dan saboda nan ne matsala take. Malamai suka ce addaf'u yakunu bil ashal fal ashal. Kariyar kai tana kasancewa ne da sauki zuwa sauki zuwa tsanantawa. Me ake nihi? Bil misali yattadhi al maqal. Mutun ne yazo me yake da suna da dare ya tare ka. Baya rike da komai amma kato ne. Mun gane ko? Yace ka bashi kuɗi sai ka kiya. Sai yayo cikinka, kai kuma kana da bindiga a cikin aljihu, sai ka zare bindiga ka burma mishi ita ga kai. A wannan lokacin ba kare kanka bane kai. Kun san me kai? Kashe shi ne kai. Mun gane ko? Kashe shi ne kai. Mun gane ko? Dan me yasa? Dan saboda lokacin da ka zaro bindiga, me ake so anan malamai suke so kai? Tsoro ne zaka bashi da ita, baka halba ba. Zaka mishi haka. Idan yace zai taho sai ka buga ta sama fau ya kiya, sai kai mi? Sai ka nemi kafa ka halbe shi ga kafa. Bata samu ba in ya sunan duk inda ta samu. Mun gane ko? To wannan shine. Amma kai tsaye kana zaro ta koyo, kana zaro bin da ka halbe shi ga kai, to wannan za a cewa mi? Za a ce ka kashe shi da ganga. Mun gane ko? Wannan ita ce ka'ida ta fiqhul jina'i. A jami'a akwai fiqhu ta musamman dan saboda wannan yanda ake kariyar kai. An gane da kyau ko? Kenan barawo dan bawan Allah ya zo da dan kulkinsa, kai kuma ka samu dan takobi ka bashi tsoro. Mun gane kada kai tsaye ka zo ka burma masa takobi ka kashe shi. An gane ko? Kenan sai ta kiya ne. Shine ake cewa fal ashal bil asab bil ashal. Zaka tayar da sannu ne idan ta kakare ai abin da yahi wannan. Mun gane ko? To wannan shine a kai tsaye dai duk wanda ya ka maka farmaki ka kashe sa, idan dai ka bi ka'ida, to wannan kisan da kai nasa, hukuma halaka masa wani abu da kai, baka da laihin komai a wajen Allah madaukakin sarki, har ta a wajen shari'a. Mun gane ko? To wannan shine akai. lokacin da ya cije sai jayi hannunsa shi menene yake kariyar kansa ne ko wajen kariyar kansa ne zubda masa hakora kinan anan ba za a ce ba a biya diya ko a yi kisasi domin kare kansa ne yayi an rike wannan kaidar da kyau mun taba bayanin ta a cikin wani hadisi da ya biya da ya gabata can gaba sai hadisi na karshe wanda zamu like da shi malai yake cewa anil hasan ibn abi al-hasan al-basri qala an karbo daga al-hasan bin abi al-hasan al-basri yace haddathana jundabun jundab ya ba mu labari fi hadal masjidi a cikin wannan masallacin wa ma nasina minhu hadithan kuma ba mu manta abun da ya ba mu labari ba wa ma nakhsha an yakuna jundabun kadaba ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kun ba ma tsoron a ce jundab yayi ma manzon Allah ƙarya ne ma'ana tunda sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ma tsammanin a ce abun da ya fadi ƙarya ne قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله سيدا دا امينتي الله سكار تبتا اغري سا ياتي كان في من كان قبلكم يا كسانتي ا cikin mutanen da suka gabace ku rajulun bihi jurhun wani mutun yana da ciwo ma'ana yana da ciwo a hannunsa fajazi'a sai ya meke suna yayi raki ma'ana ya kasa hakurin wannan zahin da hannu yake masa fa akhadha sikinan sai ya doki yuka fa hazza biha yadahu sai ya katsi hannunta hannunsa da wannan yukar fama raqa addamu jini bai tsaya ba hatta mata har sai da ya mutu qala allah azza wa jalla sai allah madaukakin sarki yace abdi badarani bi nafsihi bawana ya riga ni akan kansa fa haramtu alaihi aljanna dan haka na haramta mishi aljanna subhanallah wannan al-hasan al-basri ne yake cewa ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa jundab ya ba su labari akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a lokacin da idan manzo Allah yace a lokacin da yana nufin lokacin Isra'ili maki suna banu Isra'il a lokacin su an yi wani mutum da aka ji masa ciwo ko da yaji ciwo a hannunsa sai kasance hannun yana masa radadi sai ya doko yuka ya cire wannan hannun yana ganin yalla in ya cire hannun zai huta da ya cire hannun kun san jijiya ko sai jijiya ta yi ta zub da jini har ya kai ga jinin ya zube gaba ɗaya ya mutu to lokacin da ya mutu sai Allah madaukakin sarki yace bawa na ya riga ne akan kansa ma'ana ga lokacin da ya kamata in dauke sa shi kuma yami ya hidda ma kansa rayuwa kamin ni in zo a gare sa ma'ana ya riga ne zuwa a kansa dan haka na haramta mishi aljanna mun gane ko wannan hadisin yana bayani ne akan cewa baya halatta mutun yami ya kashe kansa kuma idan mutun ya kashe kansa hukuncin sa shine mi shine zai shiga a wuta a cikin wutan ma kuma zai ma kansa azaba ne da abun da mi ya kashe kansa da shi kamar yadda manzo Allah ya fadi a hadisi sahihi duk wanda ya kashe kansa zai ma za a sa shi a wuta yayi ma kansa azaba da abun da ya kashe kansa da shi idan ya kasance da yuka ya kashe kansa a cikin wuta ana buga mishi ana hura mishi wuta kuma yana mi yana daba ma kansa wannan wutar wannan wukar dan me yasa Allah madaukakin sarki wannan hukuncin dan saboda kai ba kai ka halicci kanka ba ka bari wanda ya halicce ka yayi mi ya doki ranka a lokacin da yaso kina lokacin da ka kashe kanka kayi ma kan kayi ma Allah madaukakin sarki shiga uku ne takabbusuriki mun gane ko kinan wannan baya halatta a gare ka wannan dalili ne akan cewa ashe kai karan kanka na Allah ne idan aka ce kuma kai na Allah ne kinan zaka yi abin da Allah ya mi ya umurce ka ne kinan kai bawa ne baka da incin kai abu dan son ranka in ba da mi ba in ba da izinin Allah madaukakin sarki ba kashe rai da larabci suke ce ma al-intihar shine mutun ya kashe kansa yana da hanyoyi daban-daban a wannan zamanin da muke ciki bincike ya nuna cewa kasashen da aka hisa mun mutun ya kashe kansa su ne kasashen ina kasashen turawa kun san dan me yasa aka yi yawan samun wannan dan saboda mi dan saboda su busu imani da Allah ba su mi suka sani eh shak kawai suka sani ma'ana su rishin sa kawai suka sani da mutun ya nemi abu ya rasa shikenan sai ya mi sai ya hau sama ya fado kasa mun gane ko ko kuma ya mi ko kuma ya ma kansa allura ta mutuwa ya mutu wannan shine kenan kenan wannan zai nuna mana tasirin imani ashe idan kana da imani shi zai sa duk cikin matsalar da zaka shiga zaka iya kai hakuri mun gane ko wannan shi yasa idan kaga mutum a cikin matsala kuma yana riko da addini to kai masa shaida da cewa shi mai imani ne domin wanda baya da imani a duk lokacin da ya shiga a cikin matsala zai yi ma Allah mummunan zato ne, zai tuna zai yi tsammanin cewa Allah baya son sa ne, zai yi tsammanin cewa Allah bai damu da shi bane, shi kuma mai Allah yake cewa, Allah yake cewa me yake da suna a hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam subhanallah Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kada ɗayanku ya mutu face sai yana yi ma Allah madaukakin sarki kyaukyawan mi kyaukyawan zato. Mun gane ko? Wannan shine kenan a takaice dai, wannan shine hadisi na ƙarshe a cikin babe na me yake da suna qisasi. Idan mutun ya kashe kansa shine hukuncin sa, zai shiga a cikin wuta kuma zai ma kansa azaba da abunda ya kashe kansa da shi. Dan haka duk wahalar da ka sha, ka dogara da Allah madaukakin sarki. Inna Allaha ma'as sabirin wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu. Duk wanda ya dogara da Allah, to Allah madaukakin sarki ya ishe sa. Inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada, kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.